Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makili. Ana gwamza fada a kusa da masana'antar sarrafa karfe na garin Mariupol, yayin da Ukraine ke kokarin ci gaba da rike birnin kudancin kasar da kuma karyawa Russia ƙawanya da ta yi. A halin da ake ciki kuma, Russia na barazanan kai hare-haren makami mai linzami akan babban birnin Ukraine, Kyiv. Kakakin ma'aikatan tsaron Ukraine Alexander Mutuzyanik ya bayyana cewa kasar Russia ta yi amfani da bama-bamai masu cin dogon zango wajen kai hari akan birnin Mariupol a jiya Juma'a, a karon farko tun bayan harin da ta kai a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ana cikin mawuyacin hali a Mariupol kuma mai munin gaske, ana ci gaba da gwamza fada, inda sojojin Russia suke kira ga ƙarin runduna su mamaye birnin, amma ya zuwa yanzu Russia ba ta yi nasarar kama shi gaba ɗaya ba, inji Mutuzyanik. Mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta yi amfani da taro da ta yi da shugaban kasar Tanzania Samia Suluhu Hassan a jiya Juma'a, ta yi Allah wadai da mamayar da Russia ta kai wa Ukraine, ta kuma nana ta muhimmancin haɗa kan kasashen duniya su yaƙi shugaban kasar Russia Vladimir Putin. Tanzania ta ƙaura cewa duk ƙudurori guda uku da suka shafi rikicin a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, ciki har da ƙuri'ar neman ƙasar Russia ta janye sojojinta, ta ba da kariya ga fararen hula da ayyukan jin kai a Ukraine, da kuma kada ƙuri'ar dakatar da Moscow daga Kwamitin Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya. Harris ta gana da shugaban ƙasar Tanzania a ofishinta na buki da ke kusa da fadar White House, haduwa mai tattali da tarihi tsakanin shugabar ƙasa mace ta farko a Tanzania da mace ta farko a Amurka a matsayin mataimakiyar shugabar ƙasa. Dubban masu ibada ne suka halarci taron addu'o'in tunawa da tafiya Golgota, wanda Papa Roma Francis ya jagoranta a ɗakin taro na Rome a jiya Juma'a, bikin da batun yakin Ukraine ya mamaye shi. Wannan shine karin farko da bikin shekarar na ranar Juma'a mai kyau, ko kuma Good Friday a Turance, wanda ke nuna ranar da Yesu Almasihu ya rasu a kan gice a cikin shekarar Krista, wanda aka gudanar a dandalin tunawa da Romawa tun shekarar 2019 sakamakon cutar COVID-19. Hakan yana zuwa ne kwanaki biyu kafin bikin Easter, hutu mafi muhimmanci na Kiristanci. Papa Roman, wanda ya sha yin Allah wadai a kan rikicin na Ukraine, ya kuma kira da a tsagaita wuta na Easter, inda ya roki cewa abokan gaba su yi musafaha da juna, su gafarta wa junansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne kwamitin gudanarwa na kamfanin sadarwar Twitter ya kada ƙuri'ar amincewa da yin amfani da wata dabara da ya kira da poison pill, don daƙile yunkurin hamshakin ɗan kasuwan nan Elon Musk na karɓar ragaman kamfanin. A wannan dabarar kariyar, dukkanin masu hannu jari a Twitter banda shi Musk za su iya sayan ƙarin hannu jari da rausa. Hakan zai rage ƙarfin jarin da hamshakin attajirin duniya ya zuba a kamfanin, da kuma ana shi ɗaukar mafi yawan masu hannu jari da ke goyon bayan yunkurin nashi. Idan hannun jari da Musk ke mallaka a Twitter ya kai kashi 15 cikin 100 ko fiye da hakan, to lallai wannan dabarar za ta fara aiki. Musk, wanda a farkon wannan mako aka bayyana shi a matsayin babban mai hannu jari a kamfanin da kashi 9.2 cikin 100 na hannu jari, daga baya ya bada tayin sama da dala biliyan 43 ko kuma dala 54 da cent 20 na hannu jari domin sayan kamfanin gaba daya. A ƙarshe, wata ƙungiyar 'yan majalisar Amurka su shida sun kai ziyara a ƙasar Taiwan a jiya Juma'a, inda suka bayyana goyon baya mai ƙarfi ga ƙasar ta tsibiri mai cin gashin kanta, tare da alƙawarin cewa Amurka za ta taimaka mata ta kare kanta daga gwamnatin China da ke ɗora ikonta a kan abin da Beijing ɗin ke kallo a matsayin duk China ce. Ziyarar ta janyo martani mai zafi daga gwamnatin ƙasar China, inda ta buƙaci ƙungiyar da ta haɗa da wakilan majalisar dattawa da na wakilai kada ta ziyarci Taiwan. Baya ga bayanai da aka yi a hukumance na yin Allah wadai da ziyarar, gwamnatin Beijing ta bada umarni gudanar da atisayin soji a tekun da ke kusa da Taiwan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu duba yadda 'yan bindigan nan da suka sace mutane a cikin jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna aka ce sun fara karɓar kuɗin fansa daga iyalan mutanen da suka sace ɗin. Toma Dalla, mutum na farko da 'yan bindigan suka sako, wanda aka ce 'yan bindigan sun karɓi maƙudan kuɗaɗe daga hannun iyalansa a matsayin kuɗin fansa. Jami'an tsaro a jihar Kaduna sun cafke wata mota makare da kudade da ita ma aka ce an tantance ta za ta kai wa 'yan bindigan ne a matsayin kudin fansa a cikin daji. A dai mahangar masana irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, duka wannan fa na nuna gazawa ne irin na gwamnati.
Hassan, duk wanda yanzu zai ce maka maganin wato tsaro bata karfin gwamnati ba, a gaskiya yana dai kokari ne dai a faɗi maganar da za a ce ba a yi wa gwamnati wato cin kashi ba. Amma gaskiyar magana, yanda abubuwa suke nuna, wannan gwamnatin ta kasa tafiyar da tsaro, ta kasa kare jama'anta, kuma ta gaza a wannan, ta ma kasa dai gaba ɗaya. Yanzu a yanayin da muke ciki, kama yanda abubuwa suke faruwa, kama yanda ka faɗa na tattara jirgin nan da 'yan ta'adda suka yi, abinda yake nunawa da mutane su lallaɓa su nemi abinda za su iya nema su je neman wato fansu 'yan uwansu, shine mutane dai sun yadda cewa gwamnati wannan hurumin ba za ta iya ba, ta yadda shi ta kasa. Duk abin da ake faɗa na barazana ne daga ƙarshe, watakila daga cikin gwamnatin ma za a yi maka radar kisan-kisan ɗin cewa abin da ya fi maka alheri ka nemi kuɗi ka je ka kai wa annan mutanen. Su kuma mutanen yanda suke cin karansu ba babbaka, shi ma zai tabbatar maka cewa gwamnati dai ta kasa ba za ta iya ba, saboda abin da suka ga dama suke yi a lokacin da suka ga dama suke yi a yadda suka ga dama suke yi. Tsura da me sai dai watakila wata rana muna da rai da lafiya a yi bincike a kan meye ya kawo wannan kasawa ta gwamnati a wannan lokaci. Wani tunani da ake yi kwanan nan, wanda ni ma ina cikin tunanin, shine ai watakila ma mu jami'an tsaronmu dama ba a taɓa yi musu horo na kai farmaki ba. Horon da ake musu shine na kara abin da yake nan da aka tabbatar na ƙasa ne, sannan su tabbatar cewa wannan abin da suke karewa kuma suna iya cin zalin wanda suke ciki, su tabbatar da an samu buƙatar da ake nema a wurinsu. Wannan watakila shine tsarin da 'yan mulkin mallaka suka bari, kuma watakila shine tsarin da har yanzu ake kai, tunda ba za ka ga a tarihin ƙasa kamar Najeriya an taɓa zuwa an kai farmakin neman wani abu ba, wato ƙarin ƙasa ko ƙarin arziki da irin wa'annan maganganu. To a yau Najeriya tana yanayin da farmaki za a iya kai wa 'yan ta'addan nan, kuma farmakin ya gagara, sai dai a jira su sai sun zo sun yi abin da suke so. Saka mutane sun tabbatar wa kansu gwanda su je su nemi mafaka a wurin 'yan ta'addan nan.
A baya dai gwamnonin jihohin Borno da Kaduna sun nemi da Najeriya ta neman sojojin haya don tunkaran wannan kalubale na tsaro. Akan wannan ga abin da Dr. Faruk Bibi Faruk ke cewa.
To kuma an yi babban kuskure, wanda shi ma yana cikin tunaninmu na wanda ake horar da mutanenmu da suke shugabanci, kullun sun ta'allaka akan cewa aje a siyo a waje aje a dauko a waje hanya wannan idan ana yi sai kaga bature a bakin titi ba wanda ya dadda wani abu magani sai na bature duk abin da ka sani sai dai aje a siyo a wani wuri to tsaran ma ina ganin yanzu gwamnoni su ɗan rufa'i suna ganin da shi da zulum wanda aje a siyo shi a waje watakila ko kowa bai amfana da shi ba su masu mulki da masu hannu da shuni za su iya amfani da shi tunda tsara dai talaka ina tabbatar maka cewa ba za a iya siyo wanda zai tsara talaka daga waje a bashi kuɗi ya wannan aikin ba masu yin wannan harka ta tsaro ta yaki da ake da suke yi a duniya da ake cewa masanari su sun wato yi fice ne akan kare ko wasu abubuwa na ƙasa na gwamnati ko na masu kuɗi ko kuma rayuwar mutanen gwamnatin da masu kuɗi ba wa'anda suka yi fice akan su je su kai farmaki don su tsare ƙasa gaba ɗaya ba ne ba su da ƙarfin da za su tsare ƙasa gaba ɗaya idan kuma ka ba su dama su shiga sojanka su sa sojojin su yi wannan ayyukan to abin da yake nufi shine kai dama a tsarin ƙasar ka ba ka da yanda za ka yi tsaro sai wani ya zo ya yi maka shugabannin sojojinka dama zaman banza suke suna shan farfisu ba su san ma gabansu ba su san bayansu Allah ya sauke saboda haka su wannan magana ma ta a kawo wasu magana ce mai tada hankali ma a ce shugabanni suna ci a je Turai a kawo wanda za su tsare ƙasa su ba za su iya ba
rahotanni dai na cewa ƴan ta'addan Boko Haram yanzu sun fara kawance da ƴan bindigar arewa maso yammacin Najeriya to ko ina wannan ja'iba za ta kai Najeriya a halin yanzu
su Ansaru yanzu da Boko Haram da ragowan ƙungiyoyi na ISIS da sauransu daga dukkan alamu sun samu karbuwa a wurin wa'annan wato ƴan ta'adda da suka da ba ruwansu da aqida ba ruwansu da addini ba ruwansu da neman wata bukata da ta wuce cewa an matsa musu da cin zali sun dau makamai don su rama to yanzu kuma bayanan da gwamnati ta rinka yi musamman lokacin da su gumi suka rinka shiga daji don su ji meye matsala ko su lallashe su gwamnati musamman ta su ƴan rufa'in ta fito ta ce ita halaka su ne kawai aikinta saboda sun koyi kuɗi da sarrafa kuɗi da samun kuɗi saboda haka komai aka yi da su ba za su iya ajiye makamai a zauna lafiya da su ba watakila akwai gaskiya a cikin wannan watakila babu amma tun da ra'ayin gwamnati ya zama haka to wannan ra'ayin kuma ya sa su kuma tunanin su sai zama na tsaya su haɗa kai da wa'anda za su iya ba su dama su ci gaba da abin da suke so kuma su iya ba su kariya kuma su koya musu ta'addar da tafi irin wacce suke yi to yanzu an riga an kai wurin saboda haka tsarin tsaro ta fara gagar kundila ta fita daga yanda gwamnati ma za ta iya fahimtar me za ta yi tunda dai ga ƴan Boko Haram ba gamawa da su aka yi ba ƴan Ansaru ba gamawa da su aka yi ba ƴan ISIS ba gamawa da su aka yi ba wa'annan sun fito ƴan ta'adda kawai da ba su da alaka da su sun kuma nuna haɗewa yanzu tunda an nemi kuɗi an nemi kuma a saki wasu komandoji kuma ni na tabbata an aka duba wannan komandojin ba za su rasa zama ƴan ko Boko Haram ko ƴan Ansaru ko ƴan wato ISIS ba to in kwa haɗin kan nan ya riga ya tabbata to sai dai mu yi ta addu'a kawai Allah ya tarwatsa wannan haɗin kan yanda rashin wannan haɗin kan ko kuma tarwatsa wannan haɗin kan ya sa Boko Haram ta samu matsala a arewa maso gabas to in ba wannan lokaci ya zo da wannan haɗin kan ya jawo wato matsala tsakanin su ba sun yi maganin junan su to watakila sai dai kuma mu shiga wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Dr. Faruk Bibi Faruk kima masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu na gani akwai matakan da ya kamata ce gwamnati ta dauka
ana iya kuma amfani da abin da ake kira special forces wato za a dauki mutane ne jami'an tsaro da kuma a ba su horo na musamman wanda zai kasance aikin su shine su rinka kai farmaki ga waɗannan mutane in sun kama mutane suna garkuwa da su da sauransu duk inda suke duk manyan kasashen duniya na amfani da irin waɗannan ka tuna cewa kwanaki da aka kama wani ba Amerika a nan tsakanin Najeriya Nijar da Jamhuriyar Nijar, America ta turo irin waɗannan special forces ta zo ta kwato mutumin nan ta kashe mutanen nan wasu suka gudu. Ya kamata zuwa yanzu a ce Nigeria tana da wannan special forces da za a yi su duk irin da inda aka san mutanen nan nanan a kai su. Su dama abin da suke yi suna ne suna aikin kota kwana ko yaushe suna cikin shiri dare da rana su je su fito da su samu nasara bisa ga wani dan ta'adda ko wani maki da sauransu. Najeriya ba ta yi wannan ba. To shi wannan matsalan da muke da shi yanzu wani gagarumin matsala ne da ya kamata a dauki duk hanyoyi ba wata hanya guda da zai dakile shi. Sai an dauke shi kaman abin da nasara yake kira holistic kuma ya kasance ba wai karfin soja ko karfin jami'an tsaro kadai za a yi ba, za a yi amfani da wasu hanyoyi ne da malaman addini da shugabanni yadda za su rinka nuna mutanen nan abinda suke yin nan bayi da wani alheri, abinda suke yin nan yana tada wa jama'a hankali, wato ta wajen wazi da jawo hankali da fadakarwa. Ina jin sai an hada su duka insha Allah.
Sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron gidan muryar Amurka, barkamu da wannan lokaci. Da kuma kasancewa da ku da shirin da dan gari. Shin da yake zagayawa domin lalubo garuruwa masu tarihi da kuma jin shinsuwa sai kafa wannan gari, menene garin ya shahara da shi? Sunana Abdurrahman Kabirjani dauke da shirin. To madalla, yau a cikin shirin muna garin ƴan daki dake karamar hukumar Kaita ta jihar Katsina, kuma muna tare da Dr. Kabir Umar Musa ƴan daki domin jin suwa suka kafa wannan gari na ƴan daki.
Wato shi wannan gari na ƴan daki tsohon gari ne. Tsohon gari ne waɗanda mutanen kaman za a ce Fulani ne. Fulani ne suka kafa. So kuma an kafa shi kusan shekara tun wajen 1450s. Ka gane kusan zai kai shekara 400-500 haka. Ka gane? So Fulani ne suka kafa shi, shi yasa zaka ga garin ayi idan ka shiga zaka ga akwai irin itatuwa na kuka haka. Wannan itatuwa na kuka din dama duk inda Fulani suke zaka ga akwai kuka, saboda wani lokaci nono idan yayi karanci ana amfani da shi wannan ƴaƴan kuka din. So shine shi yasa kaga garin haka da kuka ko ina. Kuma shi yasa zaka ga garin inda zai tabbatar maka da cewa tsohon gari ne garin ƴan daki, zaka ga gari ne mai ganuwa. So duk garin da ka gani yana da ganuwa a kasar Hausa, to tsohon gari ne. Shi yasa zaka ga a ƴan daki zaka ga akwai kofar gabas, akwai kofar gusun, akwai kofar yamma. Yawwa, so kuma har yanzu akwai kufan shi wannan ganuwar da aka yi. So su kuma sun yi wannan ganuwar ne a wannan lokacin saboda irin lokacin ana kamen bayi, kaman yadda su tsakin mutanen garin suka gaya mana cewa ana saboda kamen bayi ne da ake, sai aka yi wannan ganuwa din saboda protection, wato saboda kariya akan wannan abin nan din. An kuma samu wani lokaci wanda shi sarkin Katsina, saboda shi garin ƴan daki yana da link, wato yana da alaka da sarkin Katsina, shi yasa zaka ga ko yanzu masu mulkin garin zaka ga mutane ne wanda suke da link, wato suke da lineage, suke da jini da gidan shi dukku, ka fahimce ni? So akwai wani sarkin Katsina wanda yake zuwa yana hutawa a wurin, kaman wajen hutawar shi ne tun talitalil wannan lokacin. So shi wannan sarki a wannan lokacin idan ya je nan yana huta, so shi ne kusan asalin kafa shi wannan garin a wannan lokacin, ka gane? So lokacin, so akwai wani kuma labari da wani yake gaya mana cewa ai akwai sarkin ma da ya taɓa rasa ran shi saboda ya zo aka yi mai bore, duk da yana zuwa wurin aka yi mashi bore. Na manta ban gaya maka ba, dan daki sarki ya je gina wani daki gare shi, dan daki wanda yake hutawa. To shi yasa daga wannan dan daki din shine aka samu ƴan daki
asalin
sunan garin kenan. Yawwa, so kuma ina so in gaya maka cewa mutanen garin mutane ne jajirtattu wanda ba su bari a yi musu wani kama karya ko wani abu. Wannan abun yana ɗaya daga cikin dalilin da shi wannan wani tsoho ne yake gaya min cewa sun taɓa yi ma wani sarki da ya zo yana zalunci a wurin, in ya zo hutawa sun taɓa yi mai bore har ya rasa ran shi, har aka kashe shi. Shine garin sai ya fashe, sai daga baya kuma garin sannan nan aka dawo aka saki hada shi.
Dan abubuwa ne garin da yan daki ya shahara da su.
Wato garin yan daki abinda ya shahara da shi magana ce ta noma, ka gane da kiwo. Saboda dama su Fulani zaka ga cewa ai inda suke dai akwai kiwo akwai noma. So noma da kiwo ne suka abin nan a garin, ka gane sai kasuwanci. Shi ma kasuwancin zaka ga cewa kasuwancin saboda kaso garin ma da daddare ake cinta. Ka fahimce ni? Zaka ga daddare ake cin kaso da ranar Alhamis da daddare. Shi ta kuma abin da yasa saboda ana kasuwanci ne tsakanin na dabbobi a lokacin. Ka gane saboda su dabbobi ne Fulani ne dabbobi gare su to da daddare matafiya ko fatake zan ce maka waɗanda za su je cin kasuwa kai ta ranar Juma'a. So sukan yada zango a nan wurin da daddare sai shi yasa sai aka kafa wannan kasuwa a dan cinikin dabbobi kafin da safi a ida takewa saboda lokacin a tafiyar kasa yake yi. Sannan kuma akwai issues na kaman garin a yanzu zamanin da muke magana yanzu garin a karamar hukumar Kaita yana ɗaya daga cikin garuruwan da ko kuma ƙauyukan da suke takama da mutane masu ilimi. Saboda tun farko zaka ga akwai issues na masu ilimi addini a wurin. Akwai masu ilimin addini, akwai malaman su da sauransu. So kuma yanzu zaka ga cewa suna da masu ilimin boko saboda kaman yan daki yanzu ina gaya maka a karamar hukumar kai ta yan daki ce ta fara fidda farfesa a Allah ya ji kanshi Professor Aminu Isyaku yan daki wani historian ne wanda ya koya a Jami'ar Usman Dan Fodio. Kuma yanzu haka muna da wani kamar sama Dr. Sama'ila Suleiman yan daki yana Bayero University. Sannan kaga gani ina yar Adua. Sannan akwai Dr. Zaharuddin Suleiman shi ma ya kusa gama just few days ya zai gama shi ma PhD shi yan kwanaki kadan. Sannan akwai Bashir Suleiman shi ma still yana nan Fuduma yana koyawa, ka gane. So anan dai karamar hukumar kai ta yan daki tana taukabo da wannan abu.
Na'am, to ko a tarihi wannan gari ne yan daki ya fuskanci yake-yake inda kamar da garuruwa a daski?
Wato yan daki bata fuskanci wani yake-yake ba sosai, ka fahimce ni? Sai dai a lokacin da ana yaki din akwai yan daki waɗanda sun bada gudunmuwa sosai, ka fahimce ni, wajen kaman yaki da Katsina ta yi lokacin nan. Saboda a wannan lokacin akwai runduna haka wani dan Baskore, akwai wani dan Baskore wanda yan Katsina sarkin Katsina ya yaka. To akwai mayakan yan daki wanda suka kama aka yi wannan yakin kuma sun bada gudunmuwa sosai.
To idan aka duba batun kila kabilu ka magana Fulani ne sosai na kafa wannan, yanzu haka wani irin kabilu ke cikin?
Yanzu haka zaka ga Fulani ne, sai kuma akwai kana samun wasu wanda ake ce kaman bare-bari, akwai bare-bari wanda suka dan shigo. So kaga mix ne Fulani da bare-bari. Sannan idan ka koma ta wajen sana'a zaka ga akwai masu power, ka gane. Saboda duk inda Fulani suke, in kaga garin Fulani wa zaka ga cewa akwai mahauta kusa da garin, ka fahimce ni? Saboda me? Saboda idan dabbobin Fulani sun gaza suke zuwa su saye su, ka san ana cewa ba Fulani ce baya so ya ci, ka gane, ko za ta gaza su yayi su a shi kudin shi. To su kuma waɗannan mahautan suna nan suna friends suna kallo idan aka sauke, shi yasa zaka ga kamar yan daki da shinkafa akwai alaka haka, ka fahimce ni? Yawa, shi yasa zaka ji ai cikin akwai kirarin da ake magarin. Zaka ji ana ce mishi yan daki garin Dadu da Dada da Dadaye da Dandiya. So shine kirarin da ake magarin yanzu. Shi wannan Dada din, shi kuma Dada wata mata ce wadda take yin tuwo, mata wani Alhaji Kurma wanda a wannan lokacin su kadai ke da gidan ginin kasa a gidan garin, ka fahimce ni? Saboda duk gidan dubu koki ne diddanni ne. To ita wannan Dada din mata Alhaji Kurma tuwo take yi aka gaya mana. Sai Dadaye, shi kuma Dadaye dan sarkin fawa ne, kaga akwai alaka din da na gaya maka ta cewa da Fulani da abun nan. Sannan kuma akwai Dandiya, ni Dandiya ma kakata ce, ka gane, danwa kakata ce. Ita kuma Dandiya kawai mata ce haka ta yi arziki haka cikin irin arziki dai haka lada, ka gane? Yawa, to shine ina so mutane su san wayannan galadimomin saboda sun yi mana kokari sosai, ka gane. Kamar akwai galadima Sale, akwai galadima Rusku, akwai galadima Atiku Katuru. Shi wannan Atiku Katuru shine yake da link da Sarki Duku, ka gane. Shi ya fa shine galadima, sai galadima Abubakar Atiku. Shi kuma wannan galadima Abubakar Atiku mutanen yan daki ba su mance shi har duniya ta nade, saboda shine ya azzasa ilimin boko lokacin da aka yi primary 1950s. Duk iyayenmu nan dishi yasa su makaranta, saboda wani mutum ne wanda baya da bambanci, bai bambanta tsakanin dan talaka da dan mai kudi. Yadda zai bada abinci gidan shi haka zai ba duk wanda ya shigo zai bada abin nan. So shi ya tutura su makaranta, sai aka yi Galadima Umaru, aka yi Galadima Audu, aka yi Galadima Lawal Abdullahi, sai aka yi Galadima Bello Abubakar yan daki. Shi ma shi kuma ajewaye shine, sai aka ba wannan Yazidin da yake ciki. To baya ga waɗannan galadimomin kuma akwai magaji. Banda galadima a yanda ake akwai magaji. Shi kuma magaji yana zama ne kamar mataimakin shi wannan galadima yana taimaka ma galadima.
A halin da yake ciki yanzu waɗanne irin abubuwa wanda suka kasance na kalubale garin ɗaki yake fuskanta wanda za a so makwanta su ji don su ɗauki matakin da ya kamata.
Babban kalubalen da garin ɗan ɗaki yake fuskanta ta irin matsalar ruwan sha. Lokacin da akwai ruwa ɗan ɗaki sosai shi yasa ba su da matsalar dabbobinsu, ba su da matsalar abin da za su sha, kuma su ba su da wannan matsalar yanzu ruwa muke so.
To madalla masu sauraro a nan shirin zai ɗiga aya. Yanzu a madadin wanda kuka ji mu da shi Dr. Kabiru Umar Musa ɗan ɗaki. Daga gidan rediyon mu na Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.
To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.